sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. A jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa a shirye take ta kaddamar da harare na martani. Shugaban na Ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga kawayen Ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron kasar. Wani taro da aka yi a jiya Juma'a a sansanin sojin Ramstein da ke Jamus ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara samarwa kasar ta Ukraine ƙarin matakan tsaro. Amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun Ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaki kirar Abrams. Yayin da Jamus a nata bangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaki a Poland domin dakarun na Ukraine.
I am confident that this equipment and the training that
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ke ne yake cewa yana da kwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na Ukraine za su ci gaba da dora su akan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron kawayen na Ukraine sun ƙara jaddada matsayinsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin Kyiv da kuma ganin Ukraine din ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. Hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan Najeriya da rikicin su don ya nutsa da su. Tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matukar hadari. Wata sanarwa da shugabar hukumar Abike Dabiri ta fitar a ranar Juma'a a shafin Twitter ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a kasar ta Sudan a kona shi. A cewar Dabiri a jiya Juma'a an kona duka jiragen da ke filin tashin jirage na Khartoum kuma an saka dokar hana zirga-zirga. Sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace. Tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci, ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su aje makaman su. Rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban Amurkawa da ke kasar. Sai dai fadar White House ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan kasar ta Amurka a Sudan.
Due to the uncertain security situation in Khartoum and the closure of the
airport. Kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a Khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi kada Amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin Amurka na da shirin kwashe su.
No expectation of a US government coordinated evacuation at this time.
To a halin da ake ciki an ji harbarban bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan gabar su na bangaren dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. Daga bangarorin biyu ba su amsa ta yin da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba na shiga tsakani domin sasanta rikicin. Wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na Khartoum a cewar rahotanni. Sojojin na Sudan da abokanan hamayyarsu na dakarun RSF sun amince a tsagaita wuta na tsawon sa'a 72 daga jiya Juma'a don gudanar da bukukuwan sallah. Sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma an kwashe yinin na Juma'a ana ta jin harbe-harbe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar Taliban da ke yawan boye kansa ya faɗa a ranar Juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin Afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba. Hibatullah Akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin Kandahar da ke kudancin ƙasar yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan Ramadana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka yankin Ilela dake kan iyakar Najeriya da Nijar. Toma dalla. Dan bindiga dadi sun tsorara kaiwa al'ummomin kauyukan karamar hukumar mulki ta Ilela dake cikin jihar Sokoto. Gab da iyaka da jamhuriyar Nijar harare irin na ta'addanci. Abin kenan ma da yasa al'ummomin kauyukan daukar matakai don kare kansu. Akan haka wakilinmu dake birnin Kwanni Haruna Mamman Bako yayi kuma na da karin bayani daga jamhuriyar Nijar.
A daidai lokacin da al'ummomin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na bana, dan bindiga ne suka kaiwa al'ummar karamar hukumar mulkin Ilela dake cikin jihar Sokoto intiha, saboda kullumin hare-hare ne kawai ake kaiwa kauyukan Ilela dake kilomita 2 kawai da iyaka da birnin Kwanni jamhuriyar Nijar, inda suke fadawa jama'a da ba su san hawa ba, ba su san sabka ba. A ƙarshen makon da ya gaba tama sai da jama'ar waɗansu garuruwa ne suka kwaso gawayen mutanen su da ɗan ta'addar suka kashe, kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da abin ya faru yayi mini ƙarin bayani, inda ya karkare da cewa dole sun shiga tunkar waɗannan ɗan bindiga don kare dukiyoyin su da rayukan su.
Gariji mai ruwa da gidan nashi yau cikin Ilela, muna da ƴan ta'adda suka to daga Balaskiya suka zo suka fakace mu sun kashe mana mutane wajen mutum 8 wa'anda muka dauko gajiya. A yau a halin da kake sojoji sun koma ba san abin da sun ka dauko ba, amma dai gajiya mun dauko mutum 8 a garin mu nan gari ta mu za da gari mai ruwa an kashe guda, zango alkasun an kashe guda, bayan abin ya tsananta saboda da mi ubangiji Allah ya muna kai. Saboda kana da mini ba a zaunawa a ce a zo a kawo maka haji kana je kana gani, dole ka yi kari haka nan, kai ma kai kokari haka, saboda mu na mu kamar ba da irin nasu na ba, amma dole ba mu sakaci saboda mun san ita da rayuwa guda ce, ko yanzu mutuwa za a yi limi mu muka zauna muka ce zo za mu tunkaye su, shi da limi muka tunkaye su.
A garin an raba duk dai a karamar hukumar mulkin ta Ilela dake iyaka gab da birnin Kwanni, ɗan bindiga sun yi mamaya a cikin wannan watan na azumi, kuma sun nemi kuɗin fansa masu yawa da nasa al'ummar garin neman ceto, saboda suna cewa ba su da waɗannan kuɗaɗen.
Allah ya kawo mana sauƙin wanga lamari da shigo mana a cikin ƙasa, ubangiji Allah ka taimake mu da wasu abubuwa waɗanda ya kamata gunmu da gwagwayenmu wanda zai magance mana wannan matsalar da muke cikinta, kuma wannan matsalar da muke cikinta Allah ya kawo mana sauƙi, wallahi ya muna hama da matsalolin yankin, saboda ka gare mu garin Arabana a garin mu a tsabanin shekara guda ma da wasu ƴan kwanaki mutanen nan ba su to ba a ce ba ga tana so ga mana, tun kare irin 11-12 ma ba ta tsiyowa ba, suka zo sun ku doke mana mutum 7, yanzu sun ce sai mun ba da mila 25 sannan ta komo mana mutanen, to kaga kuma in ba gwamnati za ta taimako wa galalula ba, gaskiya an samu Araba cikin ba ta haje Ilela compound cikin Ilela. To da haka mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lalula shirya abu da zaki.
A cikin waɗannan lokutan sai da ta kai jama'ar garuruwa da dama ya hito da ƴan ta'addar domin kare kawunansu da ma abkawa waɗanda ake zargi na da hannuwa a cikin waɗannan lamuran, kasancewa sun samu kawunansu a cikin hali mawuyaci, kamar yanda wani da wannan matsala ta shafi mutanen garin su ya yi mini ƙarin bayani.
To alhamdulillah ne insha Allah gwargwado muna cikin matsakin ƴan ta'adda din insha Allah Ilela da kewaye Araba da ke duka dai ƙarƙashin mulkin Ilela local government. Muna neman taimako ga Allah ga hukuma abinda wannan abin ya sama kai su dan dauka mana agaji. Kasan hari na ƴan ta'adda ba wai an doki babbar mataki da jan ba mai doka hukuma ya doki cewa zai doki hukuma ga hannun shi ba tare da sanin hukuma ba. Dan dai hakika mun sha kai bayani ga hukuma to kenan kuma da man haka ma bayani ya kamata dan kaman doki to su kuma sun nuna cewa ba ba su dama cewa su dan nuna turja ga sauran abukan harin ba to kenan shi talaka koyo shi yana da dama shi kare kanshi saboda idan hukuma ba ta baka tsarewa to kai talaka ya dama ka kanka tsaro eh to gurgure insha Allah mu ya iya hitowa kamar kowane dare muna dan kiyowa kamar kowane talaka ya zaga kamar kaukan su kenan in Allah haskaka cikin tullun nan to insha Allah in ta'adda nan in saka haskaka tullun nan muna fatan insha Allah ba shiga wurin
wannan matsalar ta kai ga ma tsayar da kan sarrai da ma waɗansu a cewa waɗansu garuruwa kamar Amarawa domin gudun karayen ta'adda su aukawa jama'a a cikin irin wannan lokaci tunda dai malaman addinin Islama da ma na Krista a wannan yankin daga jamhuriyar Niger dake iyakar Najeriya talakari da abin da ke faruwa a makwabtan suka roki kowane bangaren da ya addu'o'i a daidai lokacin da kristocin ke morewar ranakun su na Easter na banam ta roki Allah ya kawo wa Niger da Najeriya zaman lafiya kamar da malam Muhammadu dan waziha ke cewa da shi da pastor Abubakar Musa
wanga ai wajibi na gare mu ya wuce sunna ya wuce mustahabiyin addu'a ya zan wajibi gare mu dan dustar da Allah ya ce kai abu kenan abin nan kai wurin ka wajibi na Allah da kaina ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce ku roke ni ni inji Allah ya ce zan karba muku ya ce wai zaka girman kai ba su roƙuna ba su ambatata da su'a da bukata wuri na za su shiga wutar jahannama kalkalci dan haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowanne mu yi addu'a mu roƙa mu kasan mu zaman lahiya mu roƙa mu kotan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa mu duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi ka bada zaman lahiya in ku mun ka roki Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa muna ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce muna ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki in ku roki Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roƙo ne dare da rana balle ciwon ga watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirai da wurin zamantakewa duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma karkashin abin da suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Najeriya da sauran duk makwabtan mu ba Najeriya dai ba ba Niger dai ba ba Mali dai ba ba Burkina dai ba ba Libya dai ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu ci maru duniya gaba daya Allah ya kawo mu zaman lahiya shi kawo mu kwanciyar hankali
muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar Nigeria da kuma kasar mu ta Niger baki daya muna bukatar rahamar Allah a cikin kasa da kuma zaman lafiya a cikin kasa ubangiji ya kawo mana zaman lafiya daga wannan masu tashin hankali ubangiji Allah ba su zuciya ta tuba su bar wannan kinafe da kuma tashin hankali Allah ba su rahama sa yana za su gane abin da suke bai da kyau kuma su tuba su dawo ga Allah to a gare mu Kirista mu muna addu'a ne domin masu wannan tashin hankali muna addu'a Allah ba su zuciya ta tuba muna addu'a Allah ba su ganuwa su dawo ga Allah shine abin addu'a sai Annabi Isa ya ce masu tsananta muku ma ku musu addu'a ku sa musu albarka kada ku lance su kada ku musu mugun fata sai dai ku sa musu albarka kuma ku roki Allah ya musu rahama da kuma zuciyarsu ta zama sayin yawa to gaskiya muna godiya ga Allah domin muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Niger da kuma kasar Najeriya baki daya ubangiji ya tabbatar mana da alheri a cikin kasa kuma mun gode da ƴan uwan mu musulmi da sun roke mu domin wannan addu'o'i kuma muna ci gaba da yin addu'o'i
wata majiya da ke kusan jami'an tsaro ta tuntuba domin samun karin bayani game da abin da ke faruwa a wannan yanki ta bayyana mini cewa yawan dajin a wannan yankin da ma irin yanda ɗan ta'adda suka karkasu na ƙara wahala ga kokarin su na gamawa da su a daidai wannan lokacin an samu garuruwan da suka ajiye azumi a bana don yin damar yaƙi da ƴan bindigar da suka hana su shakat abinda nasa waɗansu daga cikin al'ummomin illila walau ko su koma jamhuriyar Niger da zama ko kuma su je su kwana sai in safiya ta yi su dawo Najeriya domin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a garin illila local government.
Mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to shawa gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau shirin namu na da dangari wadda na hadin gwiwa ne tsakanin VOA da tashar Marhaba. Yaya da zango a sabon Fadama garin Imamai dake anan Accra. Yanzu zan bar ku da Malama Maryam Bawa Muhammad na tashar Marhaba da bakunta Malamai bismillah.
Assalamu alaikum, sannun ku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Sai dai muna tare da babban bako wanda shine zai bamu takaitaccen tarihi ko kuma mu ce tarihi daya bayan daya inda ga baki daya za mu fahimci me muke ciki a daidai wannan lokaci. Amma kafin in zo na ita babatu za mu so mu ji daga bakin sa shi din wane ne shi kuma ta yama aka yi ya zamanto shine a matsayin wanda za mu tattauna da shi a yau. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da farko dai zamu so mu san kai ko wane ne saboda da akwai abubuwa da dama da muke so mu ji daga gare ka a yau din
nan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Alhaji Jibril Ibrahim Abbas. Bayin kakan shine Abbas. Amma sunan mahaifin babana Muhammad mazawaji shine Limami. Ruku sahabu ka dogana. Gulkus aka fi shi Imam Muhammad mazawaji ubansa sunansa Abbas ne lakabi Shawai asalin su sun fito ne daga Katsina su kuma zuri'an su ne cikin jikokin Sheikh Abdulrahman Balarabe ne na Syria ya fito Syria ne akwai wani gari cikin Damascus dan unguwa ne da ake kinsa Halab to ya taso da ɗansa suka zo nan ziyara a nan yammacin Afirka a Mauritania a zamanin nan yanzu kawo ziyaran limatarwa
wasu idan suka ji wannan bayani sun ce a magana akwai fadi kuma sannan akwai zarfi amma kuma bara mu dan karkato hankulanmu mu dawo kan asalin Fadama saboda a yau din nan tarihi muke so mu ji game da Fadama musamman kuma ma sabuwar Fadama ta ya aka samu sabuwar Fadama a dama can akwai tsohuwar Fadama ne kafin a samu sabuwar Fadama abinda muke so mu ji kenan aka ce Fadama ma dai a takaice ne ake nufi
to Fadama je a Hausance dai wuri ne makwanci wato tsohuwar Fadama da can su kakannin namu da can suna zango zango da yake kira zango ne ko kuma ake cewa zango kaje da can su duka wurin suke ba wani zango she wurin shi malam ne mai she kafa wannan zango kowa ya zo ya zama wuri ya bunƙasa to ana nan shi kakan namu mahaifin ubanninmu shi Abbasin bai jima ba ya bar duniya shi kakanmu shi ya shiga ƙasa a tsohuwar Fadama a shekara 1918 sau shekara 105 kenan lokacin turawa na Golkos to shi lokaci ya zo aka samu ƴancin kai shi ne shugaban ƙasa Kwame Nkrumah ya so ya gyara wurin ya maida wurin shakatawa domin akwai rafi da ya rada har cikin teku to ya so ya kwarkwaro wannan wuri ya jawo rafin nan ya gina wani wurin shakatawa a wurin da muke to sai ya nemi asalin masu kasa Fadama an karaba masu kasan ga Accra suka ce nasu ne yace me ke gwala naku ne mu kuma da muka sa wurin su muna takardu babu takarda su muna komai sai ya nuna ke lalle kuwa na ku ne kace to ku ba mu da magana ku da kai muke magana kana son kudi ne ko dai kana son abin da sai ce a'a shi ya riga ka fa zango ina da jama'a da yawa ina karbi kudi da san da zai ya sauran jama'a ba shi yace to kai gaskiya gidan kwano ne zalla Fadama gidan kwano ka ne zalla ba ba wanda ya gini gidan block to she ya dace shi in kuma ya je ne muka sanan fitar mu ne da komai ya ba mu sukuru ta san tsofar ba bamu da suku ya fitar mu da ba wurin ba haya wurin uku ya fitar mu da kasuwa ya ba mu kuma wurin tashar lore yanzu kika an karga da ke da ka samu unguwa da ke da tashar lore mu muna da kuma kasuwa gashi nan kasuwa mu ya fitar mu da duk komai ya fitar mu da daki daki kowa da ka zo ba kai ga wuri ne kurun sheda a gwada maka ka
aukina
to aka gina yau shekara 60 kenan wannan muke nan muka zo nan
tambayar da zamu yi maka yanzu ita ce dole da akwai wani irin bambanci da za a samu tsakanin wato ita kanta Fadama da kuma sauran wuraren da yake zangonnan mu ne da sauransu inda mutane ya zama duk mutanen mu ne ke wajen to wani irin bambanci
bambancin da yake akwai mu nan Fadama kasar tamu ce kuma Allah ya kaddara muke limancin Ghana duk Ghana
idan kace kuke limancin Ghana duk Ghana gabaki ɗaya kasar Ghana me kake nufi saboda akwai wurare da dama akwai musulmai ta ko ina kuma lungu da sakon kasar nan
to sai fa
zamu so kada yi mana
to mun nan mun ga manto ido na kanmu saboda wurin limanci da har wa yau cikin iko Allah ko menene dai za a yi na batun hukuma da wasu abuwa mu ta fiskar musulmai mu ake tunkara kuma ka danga to abin da ya kawo yake ce miki kaman mu mun zama kaman wani daban kenan cikin abin nan
haka yake idan wato ka duba unguwanni da dama zaka ga abubuwan da yasa suka bambanta da wasu unguwanni ko kuma aka ce maka wannan unguwa ce ko kuma gari ne da ya ci gaba zaka ga da akwai abubuwa da dama musamman ta bangaren kasuwanci ilimi karatu da sauransu to da akwai irin waɗannan abubuwan a cikin safar fadama
to akwai je makaranta ya akwai makarantar arabiya na mada akwai kuma na boko don kuma yayi yara jewa ta fiskan wannan kuma jewa sun shahara sun fita waje sun zama wasu abubuwa akwai yaro mu guda da kansa Abdulaziz sun shahara ne dan nuclear ya mutu ma daga America ya yi gofi cikin shahanin nuclear scientist ne ta so mu ne da kuma aka samu wani gari da ake kira da kuma ga ba da ba wani gari da kuma tashin fadama tun mutanen tsohon fadama su suka je suka kafa zango a takuma su ba su ba ko ɗaya su zuri'an suke wurin to mu kuma ne wai hawa yau da mu ke ga mu kenan
masha Allah za mu so mu sani ko da akwai wurare na tarihi a cikin wannan unguwar ta fadama
kwarai kuwa tarihi ko sosai shi Muhammad maza waje a ba da tsohon liman nan ya rasu kuma gwamnati ce abin da shi na cikin masallaci shi ne farkon da aka binne a cikin masallaci duk filin Ankara yana cikin masallaci yanzu haka kuma ɗansa babban ɗansa shi ma da ya gaje shi shi kuma haka an kashi ma yana kwancina to a wurin ana fitowa ana zuwa ana ɗaukar foto aka zo ana neman albarka ana addu'a
wani fanni matasa kuma in ce mutanen fadama suka fi mai da hankali a kai
kowa yanzu ya da kufa kan batun ilimi kuma da su yayan suna cikin batun siyasa amma ba su da abin nan amma je batun fannin ilimi je kowa yanzu maza da mata kowa abin da yake ciki kenan ka mai yaran za ka samu yara maluma kake nema akwai su kuma yan takardu ne kamar ni haka ni ministry of education ne aiki ni ne kuma chief clerk a wurin kuma akwai kanina shi kuma ana kiran shi abin ga squadron leader Ismail Abbas shi ma komanda ne na sojoji shi ma zo ne taya kuma akwai kanin shi kuma babban lawyer ne shi ma da kanshi Mubarak kuma muna da ya doctor ce ana kiranta Maryam Abbas kuna da su je ga ko da kake ne ga kuma malam Mirago shi kuma
to muna nan muna ta jin dadin wayannan bayanai da yake ka san tarihi yana da dadin ji amma kuma da akwai abin da wasu na san za su yi tunani akai su ce to me yasa ana so a ji tarihin wuri ba a tambayi sarkin wuri ba shi yasa a daidai wannan lokaci za mu so kai cikakken bayani akan abin da yasa ya zamana kai ne nan zaune kake mana bayanin wannan unguwa mai albarka
gaskiya ne sarki je kaji yake gare mu kuma shi ma ya san tarihi amma kakan namu ya zaunar da mu ko ba gane ba mun sharku da shi kwarai ya ka kawo mana abubuwa da yawa akwai abu da yawa da yake shi sarki ya sani kuma akwai abu da yawa da yake bai sani ba saboda shi abu da yawa ya kulle masa mu ma muna iya gaya masa ku ce yakan tambaye mu mu ce kaza kaza yi kaza kai so shi kuma ya san wasu ba su san wasu ba to abin da ya kawo ya zama to ni na zai na tsaya majadin sa kenan niki wannan abubuwa da kike tambaya na
wato duba da yanayin yanda aka mai da hankali akan harkar ilimi na karatu nan gaba me kake ganin fadama za ta iya zama
kwarai kuwa fadama za ta ci gaba saboda a samu yara kowanne da aka samu ina da makami shi ne na ilimi to kowane fanni iyaye sun dukufa wurin neman ma yaran su ilimi kuma kowa na kokarin yadda zai yi duk wanda zaka samu ta wurin kimiyya ne ta wurin wani sana'a ne ta wurin kowane sakin na fanni dai ka zo dai zaka samu yaro ko yariya kana ciki
to zamu so mu ji da ƙarshe me zaka faɗi da zai kawo gyara a wannan unguwa ta fadama
abin da zai kawo gyara farko dai gaskiya wurin batun makaranta gwamnati kafin mu zo ya ba da babban fili ya gina na makarantar primary da filin nan kuma da sauran da mutane suka ɗiba an yi coci an gina wani masallaci zato amma wannan an encroach mun yi yanda za a yi saboda siyasa an kasa yin maganin wannan kaga yanzu ma an zo an batun an bude muna wurin filin motsa jiki wannan yayi jeje amma bayan shi wannan da yake ya kamata wannan wurin nan an yi shi ne gab saboda a yi makaranta ne bayan kuma kasuwa lokaci an taso kaman za a taso da wani su yan kasuwa an fara zuwa ka dinga kaman gashi kuma shi ke na magana ya yi shi
to duba da wannan waɗannan matsaloli da karga da kan lissafi su wa kake gani ya kamata su dau mataki akan wannan matsalar
akwai wanda ke wakiltar mu a parliament house gidan abin nan shine buwa mun yi magana da shi mu tun kafin kansa ma mun yi magana a ce ga kaza har yau abin ya tutura
to muna godiya sosai a dindin wannan lokaci bara mu ƙara miƙa ku ga Idwanin Layi Muhtar Abbas assalamu alaikum
kyau masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na da dangari na wannan mako a madadin Maryam Bawa Muhammad ne Ridwana Muhtar Abbas nake cewa sai wani sabon jikin
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri